الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 4 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya tambaya dan uwa ke cewa shin ya halatta musulmi ya ma mace sallama koda ba muharramarsa bace ba warai da gaske yanda musulmi aka shar'anta masa yama dan uwansa namiji musulmi sallama haka yar uwar shi musulma zai mata sallama amma sharadi shine ya zamanto an amince ma fitina an gane ku domin akwai hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da taron mata manzon Allah sai ya musu sallama wanda wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa namiji yakan iya ma mace sallama amma sharadi ya zamanto an amintu game da fitina an gane ko ya zamanto kenan ba wuri bane ba wanda ke akwai kadaita tsakaninka da ita sannan kuma ya kasance ko in wuri ne wanda yake kadaitacce to akwai jama'a ta mata waɗanda suke tare da ita kenan kar ya zamanto a kadaice daga kai sai ita kai mata sallama domin wani abu yakan iya biyowa baya dan haka ka'ida malamai suka ce ya zamanto an amuntu game da fitina idan an amuntu game da fitina to ba bambanci yanda kake ma dan uwanka namiji sallama to haka ita ma mace zaka iya yi mata dalili dai wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da mata yayi musu sallama darasi da ya gabata kamar yanda muka faɗa mun shiga babi na 72 baban da ke bayani game da haramcin girman kai wato da jiji da kai wanda bayani ya gabata game da me ake nihi da al-kibr da al-ijab idan aka ce al-kibr wato shine mutun ya ringa ganin cewa shi yake sama da wani daga cikin jama'a ta musulmi a wajen sifa wato daga cikin sifofi waɗanda suke na cika an gane ko ka ringa ganin kanka cewa kai kafiwa ne dangane da wata sifa wato daga cikin sifofi waɗanda suke na cika idan aka ce jiji da kai shine ka ringa ganin cewa aikin ka yafi na wani ka ringa ganin naka yafi na wani imma kana ganin cewa kafiwa ne ilimi ko kafiwa ne ibada ko kafiwa ne matsayi ka ringa ji a kanka to wannan gaba ɗayan su haramun ne saboda ƙarshen waɗannan halaye guda biyu babu inda suke kai mutum face wuta a ranar kiyama kamar yanda za mu ga dalilai masu yawa daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da haka don haka dai bambanci a nan malamai suka ce in kana so ka bambanta girman kai wato da jiji da kai shi girman kai yana kasancewa a cikin ainihin karan kan mutum zai ringa ganin cewa shi yafi wani a cikin dukkan wata sifa daga cikin sifofi waɗanda suke na cikar daraja ka ringa ganin cewa kai kake sama da wani amma shi in aka ce ji da kai ka ringa ganin aikin ka yafi na wani an gane ko shine ake kira da al-ujum to gaba ɗayan su dai haramu ne kamar yanda muka wuce da ayoyin da malam ya shigo da su a farkon baban mun wuce da kusan aya uku wanda kowace aya tana nuna mana haramcin girman kai da jiji da kai. Aya ta farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala ke fada cewa tilka darul akhira, wancan gida wanda yake na ƙarshe, ma'ana aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce naj'aluha, muna keɓantar wannan gida, lil ladina, ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ardi, waɗanda ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa. An gane ku, wala fasada, kuma ba sa nihin yaɗa ɓanna. Wala aqibatu lil muttaqin, ubangiji ta'ala ya ce ƙarshe kyakkyawa na masu tsoron Allah ne. A wannan aya muka ce a nan Allah yana ba mu labarin cewa aljanna ya keɓance ta ga waɗanda suka nisanci irin waɗannan sifa biyu, ɗagin kai a ban ƙasa, ka ringa nuna cewa kai kafiwa ne. Sifa ta biyu shine yaɗa ɓanna a ban ƙasa ta hanyar wato saɓa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To duk mutumin da ya nisanci irin waɗannan sifofi guda biyu, to shine zai gaje gidan aljanna a gobe kiyama. To don haka muka ce wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana cewa girman kai da ji da kai haramun ne. Me yasa muka faɗi haka? Menene dalili? Wajhud dilala min hadhihi al-aya. Domin duk aikin da Allah ya bada labari ko manzansa na cewa duk wanda ya aikata aiki kaza to ba zai shiga aljanna ba a gobe kiyama, wannan yana nuna cewa aiki ne wanda yake haramu. Saboda anan Allah ya nuna cewa aljanna ta waɗanda kadai ba sa ɗagin kai a ban ƙasa kuma ba sa yaɗa ɓanna, su suke da gidan aljanna a gobe kiyama. Kaga ya nuna cewa duk abin da zai yi sababin haramta ma bawa aljanna a gobe kiyama, to wannan aiki haramu ne kwata-kwata, baya halatta. An gane ku? Kamar yadda zamu iske hadisi wanda yake sarih, manzo Allah yake fadar cewa mai girman kai ba zai shiga aljanna ba, in ma ya zamanto kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba, amma in ya halatta girman kai, domin duk wanda ya halatta haram ya kafirta, amma in ya tabbata girman kai haramun ne ya ci gaba da yi ya mutu bai tuba ba, to wannan Ubangiji subhanahu wataala in bai rangwamta masa ba zai azabtar da shi gwargwadon laifinsa. A ƙarshe idan yana da imani ko mun kankantarsa daidai da misqala zarra, Ubangiji ta'ala zai sanya a fito da shi daga cikin wuta a kai shi aljanna. Sannan aya ta biyu a baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha. Ubangiji ta'ala ya ce kar ka yi tafiya a ban ƙasa kana mai jiji da kai. Almarahu shine alkibir, kana tafiya kana taƙama kana ji da kai. Wannan aya hani ne kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan haramcin girman kai da jiji da kai. Don haka aya ta gaba, an gane ko, ita wannan aya bayanta sai Ubangiji ta'ala da ya ce wala tamshi fil ardi maraha, sai ya ce innaka lan takhriqa al arda walan tabluga al jibala qula. Domin kai dutta kamarka duk jiji da kanka, Ubangiji ta'ala ya ce lan takhriqa al arda, ba za ka iya keta ƙasa wato dutta kamarka a wajen tafiya. Walan tabluga al-jibala qula, Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba za ka kai duwatsu ga tsawo ba. To in har ka tabbata duk iya takinka duk iya takamarka bayan da za a yi ka keta ƙasa, kuma duk iya ɗagin kanka ba za ka kai dutse ga tsawo, to ɗagin kan me za ka yi? Kenan anan ya kamata a ce kai kanka ka ji kunyar kanka, domin ka ɗaukaka matsayinka matsayin da baka kai ba. To don haka ita wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna haramcin wato girman kai, domin hani ne kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aya ta uku shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusayir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wanda wannan aya tana daga cikin wasiyoyin da Luqman alaihi salam ya ma ɗansa, kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya hakaito mana, shine yake ce masa wala tusayir khaddaka linnas, kada wato ka karkata ma jama'a kuncinka, ma'ana ka ringa musu kallon hadarin kaji ko kuma kallon mai akan ruwa. Kana tafiya idan zaka kalli jama'a sai ka karkata kai haka ka kalle su ba ruwanka da su, ba sallama babu wani kallo wanda yake na arziki na girmamawa. Ubangiji ta'ala sai yake cewa wala tamshi fil ardi maraha, kuma kar kai tafiya kana mai takama da jiji da kai aban kasa. Sai yace inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin fakhur, domin Ubangiji ta'ala bayya kaunar dukkan bawa wanda yake mai takama a wajen tafiya, sannan kuma wanda yake mai yawan alfahari ga jama'a. Kaga anan da yace wala tusayir khaddaka linnas, kada ka karkata ma jama'a kuncinka. Idan aka ce al-khadd shine nan kenan kunci, an gane ko? Kada ka karkata ma jama'a. In zaka kalli jama'a ba a buƙatar kai haka, ka juyo gaba ɗaya ka fuskance su, wannan shine kallo wanda yake na girmamawa na darjantawa. Amma ba haka ba, haka shikenan sai ka karkata kai ka kalli jama'a, kallo ne wanda yake na rini. An gane ku? Shi ko musulunci ya karantar da jama'a ta musulmi ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai, wanda dole ne junanmu ya girmama juna. Shine yace kada ka karkata ma jama'a kuncinka, wanda daman ɗabi'a ce ta masu girman kai. Sai yace wala tamshi fil ardi maraha, kuma kar kai tafiya a ban ƙasa kana mai takama. Sai yace inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin fakhur, domin Ubangiji ta'ala bayya kaunar dukkan mai yawan takama wanda yake mai alfahari ga jama'a. Kaga anan na nuna mana haramcin girman kai da jiji da kai. Me yasa duk wanda Allah ya ce baya kaunar mai kaza, to wannan ya nuna cewa aiki ne wanda yake haramtacce. Don haka kenan za mu tashi aya ta gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب كل مختال إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فكسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. Ubangiji ta'ala ke faɗa inna qaruna, yake cewa wato lalle shi wannan mutum wanda ake kiran shi Qarun kana min qaumi Musa, wato ya kasance daga cikin jama'ar Annabi Musa alaihi salam. Jama'ar Annabi Musa sune banu Isra'il, don haka Qarun yana daga cikin banu Isra'il. Ubangiji ta'ala ya ce fabaka alaihim, wato sai yayi girman kai ga mutanansa, ya nuna cewa ya fi su matsayi a sanadiyar dukiyar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta shi. Asalin kalima ta albagyu wato shi ne zalunci, to amma ma'anar fabaga alaihim ai anan takabbara, ma'ana ya yi girman kai. Domin daman asali in aka ce zalunci shi ne ka ɗora abu ba a mahallin da ya dace da shi. Don haka mutumin da Allah ya ba shi dukiya, idan ya yi girman kai ya yi zalunci, saboda bai yi abin da ya dace ba ne. Saboda ita dukiya kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abin da ya dace ga mai dukiya shi ne ya kaskanta kai. wannan dukiya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya damƙa masa, to kada wannan dukiya ta sanya ya ringa ganin cewa yafi suwa ne. Abinda ya zama wajibi a kan shi ya gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'ima, kuma duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa. To shi Karun a nan da ya ga cewa Ubangiji ta'ala ya azurta shi, ya wadatar da shi, shine Ubangiji ta'ala ya ce kana min qaumi Musa fa baga alaihi, ya kasance daga cikin jama'ar annabi Musa, fa baga alaihim sai ya girman kai ga shi annabi Musa da jama'arsa, ya nuna cewa kenan shi yake sama da su, su suke kasa da shi. Wa atainahu min al-kunuzi, Ubangiji ta'ala ya ce mun bashi daga taskoki waɗanda suke na arziki. Lafazin al-kunuz jam'i ne na kanz, idan aka ce al-kanz dukiya wadda aka taskance ta, wanda ba a taba ta sai idan wato musibun zamani kenan sun mamaye mutum, waɗanda kasancewar wata ajiya ce wanda mawadaci yake, wanda in kaga ya taba wannan ajiya to kura ta kai bango. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce wa atainahu min al-kunuz, ya ce mun bashi daga taskoki waɗanda suke na arziki. Ma inna mafatihahu, abinda wato makullan taskokin arzikinsa, Ubangiji ta'ala ya ce latanu'u bil usbati ulil quwwa, wato na gagarar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi, ba sa iya ɗaga wato makullan mangazake shi. Bayani ya gabata, idan aka ce al-usba, wasu malamai suna ganin daga mutum uku izuwa goma, wasu suna ganin cewa daga goma izuwa sha biyar, wasu malamai suka ce daga goma zuwa arba'in, wasu suka ce mutum arba'in shine ake kira da al-usba, har ma wasu malamai daga cikin malaman tafsiri suka ce mutum saba'in. To kaddara cewa ma mutum uku ne ake nihi. To mutum uku waɗanda suke majiya ƙarfi ba sa iya ɗaga makullan mangaza na ƙaro, makullin kaɗai fa ba sa iya cira shi su raba shi da ƙasa. Shine Ubangiji ta'ala ya ce latanu'u bil usbati ulil quwwa, wato makullansa wato na gagarar wato jama'a waɗanda suke ma'abuta ƙarfi, ba sa iya cira shi su raba shi da ƙasa. Ubangiji ta'ala ya ce idza qala lahu qaumuhu la tafra, tunda lokacin da jama'arsa suka faɗa masa suka ce kada ka yi girman kai, kada ka yi jiji da kai, a sanadiyar Allah ya wadatar da kai, suna faɗa masa ne haka ta hanyar nasiha da gargaɗi. Inna Allah la yuhibbul farhi, suka ce domin Ubangiji ta'ala baya ƙaunar wato bayi waɗanda suke masu girman kai, masu jiji da kai. Suka ci gaba da ce masa wabtagi fima ataka Allahu daral akhira, ka nemi aljanna a cikin abinda Allah ya baka na dukiya, ma'ana ka yi ƙoƙari ka sarrafa wannan dukiya hanyoyin da za su sa ka dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Abinda ake nihi da addarul akhira, kamar yadda bayani ya gabata, ita ce aljanna. Suka ce masa wabtagi, ka nemi addarul akhira, aljanna fima ataka Allahu, game da abinda Allah ya baka. A nan za mu gane cewa duk mutumin da Allah ya bashi dukiya, to Allah ya hure masa hanya ta aljanna. Abinda ya rage kawai ya ciyar da wannan dukiya inda Allah ya ce a ciyar da ita. Don ciyar da dukiya ta hanyar da Allah ya ce a ciyar da ita, to sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna. Don haka suka masa galgadi, suka ce masa wabtagi fima ataka Allahu daral akhira, ka nemi aljanna a cikin abin da Allah ya baka na dukiya, ma'ana ka ciyar da wannan dukiya bakin gwalgwado. Amma wala tansa nasibaka minad dunya, kada ka manta wato rabanka na duniya, shine ka ci da kyau, ka sha da kyau, ka sanya tufafi mai kyau, ka shiga gida mai kyau, ka auri mace mai kyau, waɗannan duka al'amura ne waɗanda Allah ya halitta mana, amma ba a buƙatar kuma su shagaltar da mutum. An gane ku? Don waɗannan su ne iya gwargwadon rabon mutum a cikin dukiyarsa a ɓangaren abin da ya shafi a rayuwarsa ta duniya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa a hadisi sahihi, yake cewa yaqulu al-abdu ma li mali wa inna ma lahu min malihi thalathun, ma anfaqa fa afna aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amba wa ma siwa dhalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu lin-nas, kama qala ta'ala kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha faqihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. A kullum bawa yana cewa dukiyata, dukiyata, manzon Allah ya ce abinda kake da shi a cikin dukiyarka kai bawa abu uku ne ka can. Farko dai abinda ka ci ka sha kai bayan garinsa. Abu na biyu tufafin da ka sanya ka tsufar da shi, ko motar da ka hau ka tsufar da ita, ko gidan da ka shiga, wannan shine rabonka. Na uku sai ya ce auta sadaka fa amga, ko kuma abinda kai sadaka da shi ya gabata kenan ka gabatar da shi zuwa makomarka lahira, wannan sune kadai rabonka. Amma duk abinda ba wannan ba manzon Allah ya ce zaka tafi zaka bar shi. An gane ko? Wasu za su zo su gaje shi kamar yanda wasu suka wuce kai ma ka hau kan wannan dukiya. Ubangiji ta kamar yace kaman yanda Ubangiji ta'ala yace kam tarakum min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa namatin kanu fiha faqihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin. To dan haka anan suka ce masa wala tansa nasibaka minad dunya, kada ka manta rabanka na duniya. Kenan ba laifi bane mutumin da Allah ya wadatar da shi ya ci abinci mai kyau, ya sha abin sha daddada, ya sanya tufafi kyawawa, ya gina gida mai kyau, ya hau mota mai kyau, duka wannan ba laifi bane ba. Amma kada yayi abin da zai shagaltar da shi game da yi ma kansa tanadi game da abin da yake makoma lahira. Sai suka ce masa kuma wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka. Ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka na daukan ma'ana biyu. Ma'ana ka kyautata shine kama Ubangijin ka biyayya, ka gode masa akan wannan dukiya da Allah ya baka, shine kama ahsanallahu ilai, kamar yanda Allah ya kyautata maka, ya zabe ka, ya wadatar da kai. Ko kuma wa ahsin, ka kyautata ma jama'a dangane da dukiyar da Allah ya azurta ka da ita, shine kama ahsanallahu ilaika, kamar yanda Allah ya kyautata maka. Kenan yanda Allah ya kyautata maka, ya wadatar da kai, ya zabe ka daga cikin jama'a, ya wadatar da kai, to kai ma ka kallu waɗanda suke na ƙasa da kai, ka kyautata musu. Sannan sai suka ce masa kuma wala tabghil fasada fil ard, kada wato ka nemi yaɗa ɓanna a ban ƙasa. Duk wani abu wanda yake na saba ma Allah kai kokari ka nisance shi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin, domin Ubangiji ta'ala bai ya kaunar wato mabannata. Duk wasu waɗanda suke mabannata Ubangiji ta'ala bai ya san su, bai ya kaunar su. Wannan yana nuna mana harancin wato yada ayyuka waɗanda suke na sako a ban ƙasa, domin suna sanya Ubangiji subhanahu wata'ala yayi fushi da bawa. Bayan sun gabatar masa da wannan gargadi, mi ya faɗa? Sai ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi, kusan da cewa wannan dukiya an bani ita ne a bisa wani ilimi wanda ke a wajena, domin ni mutum ne wanda yake masanin saye da sayarwa. Dala na iya maida ta ta zamanto dala biyar ko ta zamanto dala goma, ina da ilimi wanda yake na kasuwanci. Ko kuma inna ma utituhu ala ilmin indi, an bani wannan dukiya a bisa wani ilimi wanda ke wajena, daman Allah ya san ni na cancanta a bani wannan dukiya, ni na fi dacewa a bani wannan dukiya. Irin wannan alfahari wa wannan maguzanci har yau bai kaura ba daga cikin jama'a ta musulmi. So da yawa za ka ji mutum yana cewa mu daman irinmu irin arziki ne, mu daman arziki muka gada. So da yawa irin waɗannan maganganu suna yawo a bakin jama'a, wanda wannan magana ba ta da bambanci da wannan magana ta ƙaro. Kana ganin cewa kai arziki daman ka gada, kai ka cancanta daman Allah ya baka arziki, kamar yanda shi Karuna anan cai inna ma utituhu ala ilmin indi, wannan dukiya kusan da cewa an bani ita ne a bisa wani ilimi wanda ke a wajena, daman Allah ya san da cewa ni na cancanta a bani wannan dukiya. An gane ko? Dan haka kar ku yi wani mamaki, ko kuma kasancewar ai mu daman mun saba saye da sayarwa, mun san yanda kasuwanci yake. So da yawa a yau mutum zai ringa ganin cewa wayen shi ne da dabarar shi take sanyawa yake tara dukiya ta bangaren saye da sayarwa. Sai ya ringa ganin kaman rashin, ya ringa ganin kamar wautar jama'a, kaga wani ya jima yana kasuwa, wani bai iya kasuwa ba. Wani bai iya kasuwa ba, an bashi jari ya watse, so nawa ana bashi jari ya watse. Kasancewar ba wayenka bane ba dabararka bace. Ubangiji ta'ala shi yake wadatar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, kamar yadda zamu iske a cikin wannan ayoyi a nan ƙarshe yadda suke faɗa. An gane ko? Ba rashin iya kasuwa bane ba. Lalle akwai wasu abubuwa wanda mutum zai yi, ita kasuwa ita kanta ilimi ne. amma wannan ilimi koda an koya ma yanda ake kasuwa to karka dogara akan wannan ilimi, wannan ilimi sababi ne. Mutum nawa yake zuwa kasashen turawa iya ya shekara da shekaru yana karatu wanda yake na tattalin arziki, amma in yazo ko dala babu dala in ka bashi ba zai iya juya ta ba, ya karanci fannin amma ba zai iya tara arziki da wannan ilimin ba. Don haka in ka dogara akan karfinka da dabararka sai Allah ya barka da karfinka da dabararka, in yaso mu ga dabararka ta hudda maka, an gane. Amma ba laifi bane ba a je a koya ma mutum yanda ake kasuwa, idan an koya masa kada ya dogara akan wannan ilimi na saye da sayarwa da aka karantar da shi, ya dauke shi matsayin sababi ne, sai ya dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah shi yake wadatar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa, an gane. Ko to shine anan yace inna ma utituhu ala ilmin indi, ku san da cewa an bani wannan dukiya a bisa wani ilimi da ke a wajena, ni daman na san ilimi wanda yake na saye da sayarwa, ko kuma Allah ya san da cewa ni na cancanta dama a bani wannan dukiya. Ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka yace awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Ubangiji ta'ala yace shin baye da masaniyar cewa Ubangiji ta'ala kafin shi Karuna Allah ya halaka wasu al'ummu, wanda daga cikin al'ummun akwai wanda ya fi shi tsananin karfi kuma ya fi shi tarin dukiya, bai san da haka ba, waɗanda suka gabace shi akwai waɗanda suka fi shi tsananin karfi kuma suka fi shi tarin dukiya, Ubangiji ta'ala ya halakar da su? Sai Ubangiji ta'ala ya ce wala yus'alu an dhunubihimul mujrimu, wato masu tsaurin kai mabannata, Ubangiji ta'ala ya ce ba a tambaya game da laifinsu a gobe kiyama, daga an zo da su kai tsaye wuta za a tura su. Nan abinda ake nihi ba za a tambaye su ba shine su'alu isti'la, amma su'alu tawbih wa taqri, wannan Ubangiji ta'ala sai ya musu tambaya ta Allah wadai, an gane ku? Na amma tambayar a san aikinsu don wasu su gane, wannan ba za a musu ba, amma tambaya ta Allah wadai Ubangiji ta'ala zai kwara musu domin ai musu Allah wadai, kuma a ƙarshe a kai su wuta. Dan me yace fala nas'alannal ladina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin, da kuma fadar sa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, shine yace wala yus'alu an dhunubihimul mujrim, masu tsaurin kai Ubangiji ta'ala yace ba a tambaya game da laifinsu, kai tsaye kawai wuta za a kai su. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati, wata rana Qarun sai ya fito a cikin ga jama'ar sa a cikin ado, ya sanya kaya tsada da ya fito kan titi sai takama yake yana tafiya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, ya fito a cikin ga jama'ar sa fi zinatihi a cikin adansa, an gane ko? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, waɗanda suke nihin rayuwa ta duniya, masu gajeren tunani da suka ganshi yana takama yana tafiya yana takama ya burge su ya kayatar da su, sai suka ce ya laita lana misla ma utiya Qarun, ina ma a ce muna da kwatancin abinda aka ba Qarun, ina ma a ce mu muke da arziki irin nashi, ina ma a ce mu ne muka fito muka yi ado muke takama irin tashi. Suka ce innahu lazu haqqin azim, suka ce lalle Qarun wato ma'abucin rabo ne, rabo wanda yake mai girma, saboda shi wanda yake da gajeren tunani shi kawai duniya yake kallo, an gane ko? Wadan haka Ubangiji ta'ala ya ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, waɗanda suke nihin rayuwa ta duniya sune suke mangarin abinda Qarun yake cikinsa wato na arziki. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa qala alladhina utul ilma, waɗanda aka ba su sani, an gane ko? Masu dogon hange kenan, masu dogon tsinkaye, waɗanda suke tunanin makomar su lahira, sai suka ce wailakum kai canku kenan. Anan kuma sun juyo suna galgadi ga waɗanda suke mangarin Qarun, suna mangarin cewa su zamanto a matsayinsa, sai suka ce wailakum kai canku, sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha, sakamakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala na lada wanda ya tanada ma mu'minai a gobe kiyama, khairul liman amana wa amila saliha, shi yafi alkhairi ga wanda ya yi imani ya aikata aiki nagari. Dan haka halin da Qarun yake ciki kada ya burge ku, an gane ko? Wala yulqaha illa as-sabirun, amma fa ba kowa ba ake ba sai waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri, waɗanda suka ɗau haƙuri a kan masibun da Allah ya jarrabe su, wanda yana daga cikin masibun da Allah yake jarraba bayan shi talauci. Duk wanda ya ɗau haƙuri ya jimre, to shi ne zai dace da wannan sakamako na lada a gobe kiyama. Don haka suka ce wala yulaqaha illa sabirun. Ubangiji ta'ala sai ya ce fakasafna bihi wa bidarihil ard. Yana cikin wannan takama yana zagaye gari, Ubangiji ta'ala ya ce da shi da gidan shi gaba daya sai muka juyar da ƙasa da su. Ubangiji ta'ala ya sanya ƙasa ta juye ta nutse da shi. Don haka za mu iske hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin waɗanda suka gabace ku akwai wani mutum ya sanya tufafi waɗanda suke kyawawa, ya caje kansa yana tafiya yana takama, Ubangiji ta'ala ya juyar da ƙasa da shi, yana nan cikinta yana nutso, manzo Allah ya ce har izuwa ranar kiyama. To don haka shi Fir'aunan Karun da gidan shi da duk abin da ya tara na dukiya da shi kanshi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya juyar da ƙasa da shi. Kaga menene ya janyo masa wannan hallaka? Jiji da kai da yake da girman kan da yi, an masa galgadi ya ki gaskiya, sannan kuma ya fito yana takama, yana nuna cewa shi wata tsiya ne. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce fakasafna bihi wa bidarihil ard, sai muka juyar da shi da gidansa, muka juyar da ƙasa gaba ɗaya muka hallakar da su. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, ba shi da wata jama'a waɗanda za su kawo masa agaji su fitar da shi daga cikin wannan hallaka koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya isa ya hana shi wannan azaba da Allah ya nufaci shi face Ubangijin da ya damke shi da wannan azaba. Ubangiji ta'ala ya ce kuma wa ma kana minal muntasirin, kuma shi a karan kansa bai isa ba ya taimaka ma kansa. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams, wato waɗanda an gane ko suka ringa gurin matsayinsa a jiya, waɗanda suka ganshi ya fito a cikin ƙawa yana takama suke cewa ina ma a ce muna da matsayin da ƙaro ne yake da shi. An gane ku?
Na'am.
Ko mun tsallake aya daga ciki? Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sai ka su suna faɗa suna cewa wai ka, kai canka kenan bi ma'ana wailaka, ko kuma wai ta zamanto anan litta'ajjub, kamar yadda Khalil ibn Ahmad yake cewa ana akwai fasl baina wai wa man. An gane ko? Wannan an gane wannan wai ka anna Allah kenan, tsakanin wai da ka anna akwai alfasl. Wai sai ka ce mamaki, ka anna Allah, shin baka san da cewa Allah ya busudin rizika? Domin a al-Imam Qatada cai ka anna anan bi ma'ana alam, wai ka bi ma'ana alam tara, ko kuma alam ta alam, ko kuma ama tara kenan. Wai ka anna Allah, shin baka san da cewa ba Allah ya busudin rizika shike shimfida arziki? Liman yasha'u, ga wanda ya ga dama, min ibadihi, daga cikin bayinsa. Wa yaqdir, kuma shi yake kuntata arziki ga wanda ya ga dama ya talautar da shi. Sai suka ce laula amanna Allahu alaina, ba dan Allah ya mana baiwa ya mana kyauta, la khasafa bina, da mu ma Allah ya juyar da ƙasa da mu. An gane ku? In ba dan Allah ya taɓo su da suke gurin cewa ina ma a ce suna da irin abin da Karun yake da shi, su ma su fito kan titi suna takama. Inda Allah ya wadatar da su, su ma suka fito suna takama irin nashi, kenan me zai biyo baya? Yanda Allah ya juyar da ƙasa da shi, su ma haka zai juyar da su. Shine suka ce laula amanna Allahu alaina, ba dan Allah ya mana baiwa ya mana kyauta, mun gane kuskurenmu, la khasafa bina, da Ubangiji ta'ala ya juyar da ƙasa da mu. Suka ce wai ka annahu la yuflihul kafirun, shin baka san da cewa waɗanda suka kafirce ma Ubangiji ba sa rabauta a gobe kiyama? A taƙaice, wannan aya da malam ayoyin nan da malam ya shigo da su ayoyi ne waɗanda suke nuna mana hadarin girman kai, domin girman kai da jiji da kai sababi ne wanda yake janyo azaba gabawa tun daga duniya har zuwa makomashi lahira. kamar yanda shi Qarun Ubangiji ta'ala ya fara dandana masa azaba tun daga duniya, wannan azaba kuma za ta zarce har izuwa yinin alkiyama, yanda Allah ya juyar da kasa da shi. Kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin wancan mutum wanda ya caje kai ya sanya tufafi kyawawa ya fito kan titi sai takama yake, Ubangiji ta'ala ya juyar da kasa da shi. Dan haka girman kai da jiji da kai wannan ba dabi'a bace ba ta musulmi. Wanda kasancewar anan abinda muke so mu sani, a ka'ida musulunci hatta da tufafin da musulmi zai sa musulunci ya tsara masa, tufafin da in ka shigo cikin jama'a kai kadai za a ringa ganowa daga nesa wannan baya halatta, ana kiran shi tufafi wanda yake na shuhura, wanda in an shigo cikin jama'a dan a bambanta kai kai ne wani. To waɗannan tufafi duk wanda ya sanya su Ubangiji subhanahu wataala zai masanya masa da tufafi na wuta a gobe kiyama. Kaya haka ake so ka sanya daidai wa daida, waɗanda in aka ga kayan ba za a ce ba kaya ne waɗanda suke na shuhura na nuna cewa kai wani abu ne wanda za a bambanta ka a cikin jama'a, waɗannan ba sa halatta ga musulmi. Don haka duk abin da zai sanya musulmi ya yi jiji da kai to wannan haramun ne. Don haka ka sanya tufafi mai kyau ba haramun ba ne ba, amma tufafin da zai sanya ka ringa jiji da kai in ka shigo cikin jama'a ka ringa ganin cewa duk kafi, to wannan haramun ne, baya halatta ga musulmi. Kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba, mu je hadisin sai mu ga. Wa ana Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمق الناس. رواه مسلم. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمق الناس احتقارهم. Wato Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulul janna, manzon Allah yace ba zai shiga aljanna man kana fi kalbihi misqalu zarratin min kibr, duk mutumin da a cikin zuciyarsa akwai daidai da nauyin wato kwayar zarra shine jankiya shine girman kai, duk mutumin da ya zamanto a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai da nauyin jankiya shi, in aka ce zarra in ma ya zamanto in ka bude taga ai akwai wata kura wadda zaka ga tana tashi, to wasu malamai suka ce wannan ita ce ake kira da zarra, wanda in ka bude taga misali ta inda rana take shigowa zaka ringa ganin kamar wasu kura tana tashi daidai ku haka, to wannan ita ce ake kira da zarra. Ko kuma zarra ya zamanto jankiya shi kamar yanda wasu malamai suka faɗa, wanda galibi ido ma ba kowane ido ba yake iya hango shi, to duk wanda ya zamanto yana da girman kai a cikin zuciyarsa daidai da nauyin jankiya shi manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba. A nan ba zai shiga aljanna sai mu ce kwata-kwata har abada ba zai shiga aljanna ba? Idan ka ce kwata-kwata ba zai shiga aljanna ba in ya mutu, in dai a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai da nauyin kwayar zarra, to baka da bambanci da khawarijawa waɗanda suke kafirtar da mutum su dawwamar da shi a cikin wuta a sanadiyar aikata babban laifi. Don haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a irin wannan hadisi da makamantan shi irin su la yadkhulul jannata qabi'u, irin su la yadkhulul jannata namamu, cewa annamimi ba zai shiga aljanna ba, mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba, mai girman kai ba zai shiga aljanna ba, abinda ake nihi wanda ya halitta waɗannan ayyuka, domin duk wanda ya halitta girman kai yace halak ne, wane ne yace kar ayi, wane ne yace kar kai takama kar kai jiji da kai, to duk wanda ya faɗa haka kenan ya halitta haram, duk wanda ya halitta haram wannan yayi da awar rububiyya, domin halittawa da haramtawa abu ne wanda yake hannun Allah, wanda ya halitta haram ya kafirta ko mutumin da ya haramta halak, amma duk mutumin da ya tabbata girman kai laifi ne ya ci gaba da yi ya mutu bai tuba ba anan malamai suka ce ma'anar la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna kenan a karin farko sai an azabtar da shi gulgudan laifinsa in rangwamen Allah subhanahu wata'ala bai cin masa ba. Domin aqidar ahlus sunna wal jama'a duk mutumin da yake da imani ko mun kankantar shi a cikin zuciyarsa to ba zai dawo ma'auta ba, kamar yanda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala sai ya fada ga mala'ikunsa sai ya ce ku je ku bincika cikin wuta, duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin ƙwayar komayya ku fito da shi. Manzon Allah ya ce za a fito da su sun kone sun zama tamkar gawayi, sai a jefa su cikin wata korama ta rayuwa, gangan jikinsu sai ya toho kamar yanda ƙwayar ciyawa take tohowa a gefe wanda yake na ƙorama, ma'ana jikinsu zai toho yayi kyau sannan sai a kai su aljanna. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa duk mutumin da ya mutu akan manyan laifuka bai tuba ba, ko da Allah ya azabtar da shi to ba zai dawo ma wuta, matukar yana da imani ko mun kankantar shi. Aqidar ahlus sunna wal jama'a shirka ita kadai ce idan mutum ya mutu akan ta zata haramta masa aljanna, amma duk wani aiki da mutum zai mutu akan shi bai tuba ba to wannan aiki baya haramta masa shiga aljanna kwata-kwata, za a azabtar da shi gulgudan laifinsa idan Allah bai rungumta masa ba, amma a ƙarshe za a kai shi aljanna. To dan haka irin wannan hadisi sune khawarij suka tafi akan kafirta musulmi idan ya aikata babban zunubi. Don haka anan yace la yadkhulul jannata ba zai shiga aljanna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir, duk mutumin da ke akwai nauyin daidai da gwalgwadon nauyin jankiya shi a cikin zuciyarsa na girman kai to kwata-kwata ba zai shiga aljanna in ya halatta haka, an gane ko? Amma in ya san laifi ne to Allah zai azabtar da shi idan bai rangumta masa ba, amma ƙarshe za a kai shi aljanna. Fa qala rajulun, sai wani mutum ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana, yace ya manzon Allah dabi'a ta mutum kwa ai a kullum mutum so yake rigar shi ta zamanto kyakkyawa, takalmansa su zamanto masu kyau, gidan shi ya zamanto mai kyau, motar shi ta zamanto mai kyau, komansa so yake ya zamanto mai kyau, haka dabi'a ta mutum take, an gane ko? A dabi'ar da Allah ya dabi'antar da ƴaƴan Adam a kullun kana son kayanka su zamanto masu kyau, sai dai in dai hali ne mutum bai samu ba. Kana sai manzon Allah ya ce mishi kar ka fahimci cewa sanya tufafi mai kyau da takalma masu kyau da hawa mota mai kyau da shiga gida mai kyau cewa shine girman kai. Manzon Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Ubangiji ta'ala mai matukar kyawu ne, ma'ana dukkan sifofinsa sifofi ne waɗanda suke na cika waɗanda kuma sun kai gaya a wajen kyau. Yuhibbul jamala, kuma Ubangiji ta'ala yana son kayi, duk wani abu wanda yake mai kyau Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son shi, yana kaunar shi. Sai manzon Allah ya rabe masa tsakanin zuri da abawa ya ce al-kibr shi girman kai badarul haqqi, manzon Allah ya ce kin gaskiya wa gamdun nasi da wulakanta jama'a. Me ake nihi da kin gaskiya? A fada maka gaskiya kai taurin kai kake amsa ka watsar da ita, wannan shine girman kai. Wanda bayani ya gabata girman kai kala biyu ne, imma girman kai ga gaskiya ko kuma girman kai ga bayin Allah. Girman kai dangane da gaskiya, a fada maka gaskiya sannan ka ki amsa. In aka ce gaskiya shine abinda Allah ya tabbatar da shi alqur'ani da sunna, an gane ko? Da ijma'i na malamai, to wannan shine a gaya ma gaskiya, ka watsar da wannan gaskiya ka ki amsa, wannan shine ake kira da girman kai. Sannan abu na biyu wa gamdun nas, wato wulakanta jama'a, ka ringa ganin kafi kowa, wanda kasancewar irin wannan hatta a cikin ɗaliban ilimi ana samu, wanda ka ba da fatawa akan kuskure ko kuma a matsayinka na malami ka ba da fatawa akan kuskure, a nuna maka kuskurenka sannan kuma ka ƙi dawowa, to wannan yana nuna cewa akwai wani nau'i wanda yake na girman kai, wanda kar mu manta magabatan ƙwarai sun ishe mu darasi akan haka. Su da yawa za su yi abu akan kuskure, a fito a faɗa musu, a siyasance sannan kuma a washe gari su fito su warware waccan fatawa ta su. kamar yadda al-Imam Malik a majalisin shi ya bada fatawar cewa su basu san da cewa tsatsihi ya tsotsi a cikin arwalla yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka sunnanta. Bayan an tashi daga makaranta, almajirinsa Abdullahi ibn Wahab ya faɗa masa, ya ce masa, mu ko muna da dalili malam daga wajen daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da cewa tsatsihi ya tsotsi na hannu ko na kafa a cikin arwalla karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya nemi hadisin kai tsaye kawo ma al-Imam Malik, washe gari al-Imam Malik da ya fito majalisin shi sai gashi yana bada fatawa game da tsatsihi ya tsotsi da kuma wannan, wanda in ka dauka magabatan ƙurai akan haka suke. To dan haka anan abinda muke so ka'ida, duk lokacin da ka fahimci kuskurenka, an gane ku, aka gaya ma abu gaya abu kaza shine gaskiya, to a matsayinka na musulmi kada ka yi girman kai, domin wannan gaskiya da ka amsa darajarka ba za ta sauka ba sai dai ta ƙara hawa. Daman Allah shi yake ɗaukaka daraja ta wanda ya ga dama, shi yake sauki wanda ya ga dama. Duk mutumin da ya sadda kanshi ya karbi gaskiya, to Ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajar shi. Amma duk mutumin da yake ganin an faɗa masa gaskiya, yana ganin in ya karɓi wannan gaskiya darajar shi za ta ragu a wajen jama'a, to shine kaskantacce. To dan haka shine anan manzon Allah ya ce al-kibr, in aka ce girman kai kenan badrul haqqi, wato shine kin gaskiya, sai ya ce wa gamdun nas, wato da wulakanta jama'a, wanda wulakanta jama'a shine mutun ya rena ajwalin jama'a, ya ringa musu kallo wanda yake da reni. Domin daman ka'ida kamar yadda bayani ya gabata, duk wanda ya darjanta jama'a to Allah zai sanya jama'a su darjanta shi, duk wanda ya wulakanta jama'a yake ganin shi ya fi su, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya jama'a su wulakantar da shi. In kana ganin kimar jama'a su ga kimar ka, in baka ganin kimar su, su ma ba za su ga kimar ka ba. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. To dan haka anan kenan abinda muke so mu gane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani game da me ake nihi girman kai game da gaskiya da girman kai game da jama'a. Girman kai game da jama'a shine ka wulakanta jama'a, ka nuna cewa kafi su. Girman kai ga gaskiya shine a faɗa maka gaskiya kake amsa, kamar yadda anan malam yace badrul haqqi, sai yace daf'uhu wa radduhu ala qa'ilihi, ije gaskiya da watsar da ita ga wanda ya faɗa maka, ka nuna cewa ba za ka amsa ba. Wa gamdun nas, sai yace ihtiqaruhum, shine wulakanta jama'a. Don haka abinda ake bukata a matsayin mu na musulmi, da mai kudi da talaka, da mai mulki da wanda yake talaka marar mulki, gaba ɗaya kowa ka aje shi matsayin da Allah ya aje shi, kowa ka darjanta shi, ka kimanta shi, ka bashi daraja bakin gwargwado. Karka bambanta tsakanin mai kudi da talaka, wannan dan mai kudi ne ka darjanta shi saboda mai kudi ne, wannan kuma saboda talaka ne ka wulakanta shi, in kai haka ba kai daidai ba. Yanda ka darjanta wannan mai mawadaci, to wannan talaka shi ba ka darjanta shi bakin gwargwadon darjantawa wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aje shi. Wannan shine idan mutum yayi zai ci nasara a rayuwarsa ta duniya, kuma haka zai ci nasara a rayuwarsa ta lahira, zai dace da gidan aljanna. Don haka kenan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da haramcin girman kai. Me yasa? Saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mai girman kai ko mun kankantar shi ba zai shiga aljanna ba. An gane ku?
Na'am.
Ba zai shiga aljanna ba in ya halatta haka. In kuma bai halatta ba, ya mutu akan haka, to wannan sai mu maida shi ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala. In Allah bai rangwamta masa ba, to zai azabtar da shi. Domin ya zo da babban laifi. Domin duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi bai tuba ba. To wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a, sai a maida shi ga mashi'a ta Ubangiji. In Allah ya ga dama ya azabtar da shi. In ya ga dama kuma ya rangwamta masa. Amma ya zo da laifi babba wanda ya cancanta a azabtar da shi. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.